sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci na yau Litinin 15 ga watan Yuni shekarar 2020. Baba Yakubu mai kirinya tare da Sarfilu Hashim Guma da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Kafin ku ji abin da muke tafi da su ga kanin labarai.
Yau Litinin masu zanga-zanga sun shirya yin gangami a majalisar dokokin jihar Georgia wadda ke kudancin Amurka domin neman sauyi ga tsarin shari'a da kuma daukar matakan warware matsalolin zabe. Kasuwannin hannayen jari a Turai na yin kasa saboda tsoron da ake na cewa yaduwar annobar coronavirus a karo na biyu zai iya haddasa rufe ayyukan gwamnatoci. Haka kuma a yau Litinin ana ci gaba da bude wuraren da aka rubuta a Faransa da Birtaniya da Girka da kuma sauran wurare.
A cikin shirin namu na yau za ku ji fashin baki da masana sha'anin tsaro suka yi akan batun kisar kiyashi da ake yi wa mutane a jihohin Katsina, Sokoto, Zamfara da sauran sassan arewacin Najeriya. Kungiyar matasan kabilar Ibo ta baiwa Fulani makiyaya wa'adin makonni biyu su tashi daga dazukan yankin, batun da kungiyar Miyati Allah ta ce bata san da shi ba. Majalisar dokokin jihar Bauchi ta gabatar da dokar da za ta hukunta masu fyaɗe da cin zarafin mata domin daƙile waɗannan miyagun ɗabi'u. Bayan haka Yusuf Aliyu Haranje kuma zai shigo da shirinsa na ilimi garkon ɗan adam wanda ya shirya zai gabatar, sai kuma ra'ayin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar email. Amma sai mun fara da jin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Yau Litinin masu zanga-zanga sun shirya yin gangami a majalisar dokokin jihar Georgia wadda ke kudancin Amurka domin neman sauyi ga tsarin shari'a da kuma daukar matakin warware matsalolin zabe. An shirya gangamin ne tun kafin wani dan sandan Atlanta ya harbe Rashad Brooks Allahira a wajen wani gidan abinci. Kisan dai shi ne na baya-bayan nan a jerin kashi bakaken fatar Amurka wanda ya haddasa zanga-zanga a fadin kasar domin neman kawo sauyi ga ɗabi'ar 'yan sanda da kuma nuna wariya. Jami'an da ke tuntunta musabbabin mutuwar a karamar hukumar Fulton da ke Georgia ya bayyana mutuwar Brooks a matsayin kisan kai. Brooks dai ya baiwa 'yan sanda haɗin kai lokacin da suke masa gwaji domin gano yawan halin maye da yake ciki. Amma daga baya ya turje wa 'yan sandan lokacin da suke kokarin kama shi. A ɗaya bangaren kuma yau Litinin an shirya ci gaba da gudanar da zanga-zangar nuna kin jinin cin zarafin 'yan sanda da suke da kuma nuna wariyar launin fata. Makonni uku kenan bayan mutuwar George Floyd a jihar Minnesota, kuma 'yan kwanaki bayan da ɗan sanda ya harbe Rashad Brooks a Atlanta. A zanga-zanga ta yau Litinin ta hada da yin gangami a majalisar dokokin jihar Georgia da kuma haduwa a wajen fadar White House inda makonni biyu da suka gabata jami'an tsaro suka tilasta wargaza masu zanga-zangar lumana kafin shugaban kasa Donald Trump da mukarrabansa su taka zuwa wata majami'a domin daukar hoto. Haka kuma a yau Litinin hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya ta amince da gudanar da muhawara ranar Laraba akan ko nuna bambancin launin fata ta taka rawa wajen cin zarafin bil'adama da cin zarafin 'yan sanda da kuma yin amfani da ƙarfi kan masu zanga-zangar lumana. Jiya Lahadi an gudanar da zanga-zanga a birane masu yawa ciki har da birnin Washington da New York da Los Angeles da Atlanta da kuma birnin Miami. Yau Litinin kasuwannin hannun jari a Turai na yin kasa saboda tsoron da ake na cewa yaduwar annobar coronavirus a karo na biyu zai iya haddasa rufe ayyukan gwamnatoci. Kasuwar hannun jarin London ta FTSE da DAX baki ɗaya suna kan kashi ɗaya cikin ɗari a tsakiyar ranar yau, yayin da CAC 40 a Paris ta rikito da kashi 0.9 cikin ɗari. Sannan a hankali a kasuwar ɗanyen mai ta sake farfadowa bayan da ta yi ƙasa da safe yau. Kasuwar ɗanyen man Amurka tana saye da gangan mai akan dala 35.66, lamarin da ke nuna cewa ta yi ƙasa da kashi 1.6 cikin ɗari, yayin da kasuwar Brent crude ta duniya farashin gangan mai ya kai dala 38.43. A hannayen jarin Amurka kuma kasuwar Dow Jones ta yi ƙasa da maki 531, sai kuma S&P 500 wadda ta rikito da kashi 1.8 cikin ɗari. Ita kuma Nasdaq ta yi ƙasa da kashi 1.3 cikin ɗari, wanda hakan ne ke nuna yadda kasuwar Wall Street ta Amurka ta fara da kafar hannu.
damuwa da la masana sha'anin tsaro na ci gaba da nuna damuwa bisa irin kashe-kashe da ke karuwa a cikin Najeriya. Wakilinmu a Abuja Hassan Maina Kaina ya tattauna da masana tsaro a cikin wannan rahoto.
Matsalar tsaro da ke ci gaba da salwantar da rayukan 'yan Najeriya a duk rana abu ne da ke kara razana 'yan kasar. Al'amarin da ta kai ga da dama daga cikin talakawan Najeriya sun yi wa gwamnatin yankar kauna suna ganin kamar ba za ta iya kare su ba.
I told you people here for operational court that we had concomitant operations.
Manjo General John Enenche kenan na hedikwatar tsaron Najeriya ke bayyana irin sabbin matakan da dakarun kasar ke ɗauka. Wanda ya ce za su ke caccanza salo da dabaru da ma irin siga da tsari na tunkar waɗannan 'yan bindiga daɗi da ma 'yan ta'adda a cikin ƙasa.
It changes.
To koyaya ƙwararru ke kallon wannan ƙuduri na rundunar sojojin? Dr. Kabiru Adamu mai bincike ne kan sha'anin tsaro.
To amma a mizani na gwajin nasara a harkar tsaro shi wannan yunkuri yana iya kasancewa akwai nasara. To amma ba zai iya bayar da irin bukata wadda ɗan Najeriya yake da shi ba da ita kanta gwamnatin take da shi na kawo ƙarshen shi wannan matsalar. Asalin abubuwan da suka jawo matsalar tsaron a arewa maso gabas da arewa maso yamma suna nan har yanzu ba a taɓo su ba. Menene waɗannan? Akwai talauci da ya yi katutu a waɗannan yankuna, akwai jahilci duk waɗannan sun yi katutu, akwai alƙaluma da suka fito daga wurare da yawa ciki har da wannan na baya-bayan na wadda National Bureau of Statistics ta fitar wadda ya nuna cewa wannan yankunan nan guda biyu suna kan gaba a wurin talauci a Najeriya. A ciki ma asali akwai jiha guda wadda aka ce wata jihar Sokoto wadda talaucin alƙalumar talaucin ta ya wuce kashi 70 daga cikin 100.
A cewar tsohon Hafsa a rundunar sojan Najeriya Group Captain Sadiq Garba Shehu mai ritaya, wannan batu fa ba wani canza tsaro ba ne.
Karancin sojojin da ake da shi, karancin kayan aikin da ake da shi, ba na soja ba har da na 'yan sanda. Idan ba a yi wani abu akan wannan ba, mutane suna cewa a canza hafsoshin sojojin, ni a gaskiya abin da nake magana. Ya canza hafsoshin wannan magana ne daban amma ba shi ne magani ba. Duk wanda ka sa ya shugabancin sojin Najeriya yanzu, na tabbatar maka idan mutanen Najeriya suka san abin da soja suke da shi a hannunsu, wallahi zai ba su mamaki. Ba haka ba gefe gefe za a dinga za a yi zuwa kore su daga suna. To amma ko za ka ji a yi zamfara ta barke, kuma ka shi kwan sojojin ka tafi to an dinga wannan yawo-yawo ɗin kenan. Ba mu da isa su. Kamar alal misali zan baka abin nan a Katsina da Sokoto da Zamfara duka hare-haren da aka yi kwanan nan nayi dazaro su duk wanda ka gani soja ko 'yan sanda ba su isa wurin sai an samu akalla awa biyar ko awa shida. Idan akwai kayan aiki haka ba za ta faru ba. A sojoji a yakin zamani yanzu ana maganar soja ya zabura ne a cikin awa daya ya isa inda ake ta'adda ko ake wani abu ya kuma yi abin da zai yi. Ana maganar awa daya ne, mu muna samun awa biyar awa shida.
Komanda Musa Isa Salmanu na mai cewar duba da yadda ake zubar da jinin 'yan Najeriya a kowane lokaci, ya kamata gwamnati ta yi kamar tana yi.
To lalle fa lokaci ya kai da gwamnati ita ma za ta nuna tashi da yi ta nuna cewa ita gwamnati ne. Ba zai yiwu ba abin mutane kara zube ko kuma idan abin da suka yi su ya zama akwai abin da ake cewa impunity. Idan mutane suka yi laifi lalle a hukunta su.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina Kaina, ƙasan ƙabilar Ibo ta baiwa Fulani makiyaya wa'adin makonni biyu su tashi daga dazukan yankin, batun da ƙungiyar Miyeta Allah ta ce bata san da shi ba. Ga dai wakilinmu Alfonso Okori Igwe da cikakken bayani akan wannan batu.
Shugaban kungiyar Fulani makiyaya ta Miyeta Allah Cattle Breeders Association of Nigeria a yankin kudu maso gabashin Nigeria, Alhaji Gidado Siddiki, ya ce san ba su san da wani wa'adin makonni biyu da kungiyar matasan kabilar Ibo ta Ohanaezen Dibo Youth Council ta baiwa Fulani makiyaya su fice daga dazukan kudu maso gabashin kasar ba, inda ya ƙara da cewa yin irin wannan furucin ma bai dace ba.
Mu da ƙasan nan ba mu da inda muka sani banda nan, kuma shanun mu din nan ma da suka sani wayansu ma ana aka aike su, yaran mu ma ana wayansu ana aka aike su ba inda suka sani banda nan. Don haka mu wannan magana da suke yi mu muna gani bai dace ba, saboda bai kamata a ce wannan magana a fito daga bakin Ibo ba, saboda ina gani akwai Ibo da yawa wanda suke zama a waɗansu gurare. Kagane ko bai kamata a ce wani mutum ko makungiya mai ma'ana irin wannan kungiyar Ohanaeze wanda za ta fito ta ce wai ai ta ba wani mutum safi biyu ya bar ƙasansu. To mu wannan magana gaskiya mu ba abin da za mu faɗa inda muna tare da gwamnati. Gwamnati ba ka ce mana ba mu sai dai mu je a bakin gwamnati. Gwamnati ce mana mu bari ta ga sai mun san cewa gwamnati ne ta ce mana mu bar wannan guri, amma don wani mutum ne kawai ya ce mana mu bar guri gaskiya mu ba mu inda muka sani banda nan.
To kome kungiyar al'ummar Ibo baki daya ta wahane Zandibo ke cewa game da wannan batun. Barista Uche Achiwa baga sakataren yaɗa labarai na kungiyar ya amsa wannan tambayar da cewa.
Of course, I'm not aware of the existence of Ohanaeze Youth Council. We are not working with them. We are not conversant with their activities.
Yace tabbas ban san da wanzuwar kungiyar Ohanaeze Youth Council ba. Ba ma aiki tare. Saboda haka ba mu saba da harkokinsu ba. Amma wani sa'in bai kamata a yi watsi da maganar su ba. Kuma matukar kowa yana tafiya bisa tafarkin gaskiya za mu amince da shi. Saboda haka idan al'umma suna kuka a fice daga dazukansu, ya kamata a bar musu a fice. Ba sa makukan wannan kadai, suna kukan cewar ƴan wasu ƙasashe sun mamaye musu daji, wasu waɗanda ba ƴan Najeriya ba. Shin ya za bar su suna kashe ƴan ƙasa, suna barnata mana gonaki? Ya kamata su tafi su bar mana dazukanmu da gonakinmu. A farkon makon da ya wuce ne kungiyar matasa ta Ohanaeze Ndibo Youth Council wacce Chief Ato Obiora ke jagoranta ta baiwa Fulani makiyaya tsawon makonni biyu su tashi daga dazukan kasar Ibo. Bayan wasu jaridu da kafafen yaɗa labarai sun ruwaito cewa kungiyar Fulani ta miyetti Allah Kautal Hore a ƙarƙashin jagorancin Alhaji Abdullahi Bello Bodeje za ta kafa rundunar tsaro a duk faɗin Najeriya. Zargin da shi Alhaji Abdullahi Bello Bodejo da kansa ya ƙaryata makon da ya gabata. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Najeriya.
A gaida Alfonso Sokorigwe, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya.
Yau Litinin ana ci gaba da bude wuraren da aka rurrufe a Faransa da Burtaniya da kirkar da kuma sauran wurare. Yayin da kasar China ke sake kakaba wasu sabbin matakan coronavirus bayan samun sabbin waɗanda suka kamu da cutar a Beijing. Masu gidajen abinci a birnin Paris za su iya bude kofofinsu kamar na sauran takwarorinsu a faɗin kasar ta hanyar barin kwastomomi su zauna su ci abinci a ciki. Matafiya daga sauran kasashen Turai su ma za su iya zuwa Faransa a daidai lokacin da kasar ta bude kofar ta ga matafiyan yankin. Dole ne mu sake kaddamar da tattalin arzikinmu, a cewar shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron. A Burtaniya, shagunan da ayyukansu ba masu muhimmanci ba ne za su iya buɗewa daga yau Litinin a wuraren bauta da kuma wuraren shakatawa da suka hada da wajen kallon fina-finai da ake kallo daga mota da kuma gidajen namun daji. Mutane za su ci gaba da baiwa juna tazara. Kuma gwamnati tana bayar da shawara a ci gaba da amfani da takunkumin fuska lokacin da mutane suka haɗu. Wani babban ɗan siyasa a Congo wanda jigo ne a ɓangaren 'yan adawa ya rasu sanadiyar cutar COVID-19. Kafafen labaran ƙasar ta DRC sun rawaito cewa iyalan Pierre Lumbi ne suka bayyana mutuwarsa a Kinshasa a jiya Lahadi, sai dai ba a san ainihin shekarunsa ba. Mamacin shi ne shugaban gangamin yakin neman zaɓe na madugun 'yan adawa Madin Fayulu a lokacin da ya tsaya takarar neman shugabancin ƙasar ta Congo a shekarar 2018. A wani labari makamancin wannan kuma, shugaban Ghana Nana Akufo-Addo ya sanar da cewa ministan lafiyan ƙasar Kwaku a Gemen ya kamu da cutar coronavirus amma kuma yana cikin yanayin na ƙoshin lafiya. Daga ƙarshe, jaridar The New York Times ta fitar da rahoton cewa tsarin kiwon lafiya na ƙasar Faransa na dab da rugujewa bisa matsin lambar annobar coronavirus. Jaridar ta Amurka ta ce an kure malejin asibitocin har ta kai ga wasu masu rufe kofofinsu suna kafa sanarwar cewa sun cika a bakin kofarsu. Haka kuma jaridar ta bayar da rahoton cewa ma'aikatan lafiya na ci gaba da harbuwa da rashin lafiya babu ƙaƙƙautawa. Haka kuma ma'aikatan na fuskantar cin zarafi daga iyalan da suka rasa wasu su saboda ɓacin rai. Jama'ai a Pakistan sun yi kiyasin mutanen da za su kamu da COVID-19 a ƙasar za su iya kaiwa miliyan 1.2 zuwa ƙarshen watan Yuli. Suna masu kira ga dukkan 'yan ƙasar da su bi sharuɗan da aka gindaya musu domin taimaka wajen sauya akalar wannan hasashe.
To madalla, a gaida Sarfilu Hashim Gumal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Majalisar Dokokin Jihar Bauchi ta gabatar da dokar da za ta hukunta masu fyaɗe da cin zarafin mata domin dakile waɗannan miyagun ɗabi'u. Wakilinmu Abdul Wahab Muhammad na ɗauki da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ya aiko mana.
Rahotanni daga jihar Bauchi na bayanin cewa a kullum akan samu rahoton cin zarafin mata da suka hada da fyaɗe da kuma duka a sassa daban-daban na jihar, kamar yadda shugaban kungiyar Ash Foundation da ke kare haƙƙoƙin mata Comfort Atta ta shaida mini.
A cikin watanni uku hudun da ya wuce yanzu da muke ciki yanzu nan, ta karu daga fyaɗe sai duka wa mata sai cin zarafin mata a ko kuma ka ji an yi wace kaza ko yarinya kaza. To irin abubuwan da duk sai sun karu kusan kullum kowace rana, sai an kira mu akan case hudu biyar har zuwa shida. A da fa a wata za ka samu case kaman guda takwas a wata, guda tara ko guda goma, amma yanzu har guduwan case muke yi. Case sun san yawa guduwa ma muke, mun rasa ya za mu yi ina za mu fara. Mun fa kungiyar mu kenan. Rape case gaskiya ta karu. Yanzu da nake maka magana a nan garin Bauchi, abinda bamu taba tsammanin za ta iya yiwuwa ba, to ta faru fa. Ba fa mu daina tunanin nisa muna jin labari akan news a gangrene kaza kaza. To yanzu da nake maka magana akwai wata gangrene da muka shiga cikin ta, muka san aka yi ma wata yarinya shekaran ta 16, makwatan su ne suka lallashe ta, suka kaita ya kaita ya aka yi ne dai ta je gidan, aka kaita gidan, an yi adoption dinta aka kaita gidan, an aje ta kwana 6, aka yi ta lalata da ita su hudu, suna ta bata drugs, suna ta bata ba abinci, aka sa drugs a cikin kunu ana ta dora ta shi.
Yawancin waɗanda ake aikata fyaɗen a kansu masu ƙarancin shekaru ne ta hanyar yaudararsu da ake yi, kamar yadda wata yarinya a garin Gwalalo da ke ƙaramar hukumar Gamawa ta ce da mun ta wayar taho.
Me ya faru da ke?
Faɗe.
A ina ya muke?
Gidansa.
Gidansa. Yaya kika ji a jikinki?
Gini.
To kin ga jini a jikinki ko?
Gini.
Kin faɗa a gida?
Gini.
Kika ce musu me?
Faɗe.
Babanki ga wada ko mamanki?
Yaya.
To an kai ki asibiti ne? Ba su yi miki magani ba?
Ba.
Kwayoyi ne ko na ruwa?
Kwayoyi.
Hai layo na sami damar jin ta bakin mutum da ake zargi da aikata fyaɗen, ga abin da ya ce.
Billahi lazi la ilaha illa huwa, na rantse da darajar da Allah wa manzansa.
Sallallahu alaihi
wasallam. Idan ni dai na rantsa da yarinyar nan, duk rahmat da Allah ke ba wani sakayya ba ne ita. Har Bauchi sun kawo ni na, aka yi bebi na. Abdul Wahab ba ne ba ne. Saboda haka wannan ba magana ba ne wanda za ka yi amfani da shi.
To sai dai kuma a halin da ake ciki, majalisar dokokin jihar Bauchi ta kammala shirye-shiryen kirkiro da dokar da za ta hukunta mai aikata fyaɗe, kamar yadda kakakin majalisar dokokin jihar Abubakar Wai Suleiman ya shaida mini.
Ni a matsayin na kakakin wannan majalisa ta gabatar da doka akan shi wannan dabbanci da wasu mutane a cikin al'umma suke yi. Abinda za mu yi mu ga cewa mun kawo hanyoyin da za a dakile wannan zami shi. A dalilin hakan ne ma kuma ƴan uwana ƴan majalisa suka goyi bayan kusan ce 100%. Cikin muhawara da aka dan yi a cikin ƙwayar majalisa, akwai wanda suke ba da madama, suke ba da shawarar cewa hukuncin kisa ma ya kamata a yanke wa duk wani wanda aka same shi da irin wannan mummunan hali.
Abdul Wahab Muhammad wadda Amurka daga Bauchi a Nigeria.
A gaida Abdul Wahab Muhammad. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne da Yusuf Aliyu Harange zai gabatar da shirinsa na ilimi.
Ilimi garkuwar ɗan Adam.
Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa.
Jama'a masu sauraron mu da wannan la'asariyar Litinin, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau, tare da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. A cikin shirin namu na wannan makon, za mu daura daga inda muka dakata a makon da ya gabata, inda muke duba tsarin koyar da ɗalibai ta hanyar sadarwar internet da kafofin talabijin da radio, wanda masana a fannin ilimi a Najeriya ke ganin cewar ƙasa irin Najeriya bata shirya irin wannan tsarin ba. Kada a yaudari jama'a, don ganin wasu ƙasashe sun yi, bai zama na cewar a Najeriya ma zai yi nasara ba. Muddin mahukunta ba za su gaya ma kawunan su gaskiya ba. Sani manufashi ya duba muna lamarin.
Lanin kuma ana so a tafi tare. Idan program ne da aka yi fulani ma wani group, ana so group din su yi tafiya tare.
Da sauran dangi.
Da sauran dangi. To kaga ba wai yi ba shi da kyau ba, a'a. Amma an shirya, wato environment namu din a shirye yake saboda wannan I, to shine babban tambaya.
Ya kake ganin wannan al'amari na koyarwa a ta hanyar amfani da kafofin sadarwa?
Alhamdulillah, kuma assalamu alaikum. Wato ba wai abun bane ba shi da kyau, ko ina ana yin sa, amma ne abin da muke gudu shine irin yadda gwamnatocin wani Allah na gwamnatin tarayya ne ko na jaha ko na kalmar hukuma, yadda gwamnati za ta kawo wani shiri mai kyau in ka duba shi a sama yana da kyau, amma kuma wajen aiwatarwa nan ake samun matsala nan da ke saka. Akwai abubuwa da aka yi daga baya musamman ka in ka fara kai tun lokacin ma da irin su tun lokacin su Obasanjo zuwa su Razo da sauran da zaka ji an kawo irin su Green Revolution, su Dimension, kowa ya san abubuwa ne masu kyau, amma da an zo wajen da za a aiwatar da shi nan ake samun tafin saka, saboda sai a yi masa dukkan sanar kashi da ba za a iya tafiyar da shi ba. To kamar wannan ilanin wanda ana nufin cewa komai zai shafi hanyar sadarwa ce, wanda kuma kowa ya san yadda muke da rauni a wajen hanyar sadarwa, hanzu mu kai matsayin da ko ina a Najeriya musamman mu nan bangaren a yauhin arewa maso yamma, muna da matsalar yadda za su ga yanzu. Misali, yanzu irin matsalolin da muke samu nan a wajen makaranta, an koma komai a ce yaro ko rijista yanzu ta yan form da intanet za ka saya, registration ta intanet zuwa bautar ƙasa ta intanet, duk da abin da ka sani yanzu in ka ga irin wahalar da ake samu, sai ka ga yaro ya zo ya wuni ya taso daga ƙauyen su ya zo ya tsaya ya wuni yana nema a ce maka wai babu sabi ba a samu bane ba a yi ba. To ina ga idan karatu ake yi, shin karatun za a fasa ko kuwa a dakata a ta tsagawa ana cewa sai gama wannan kenan? To ita kuma ɓangaren gwamnati ita kuma za ka ga ta ɗauki abu rugu-rugu-rugu da an duba an samu abin da ke ciki an gare, to sauran shi kenan sai kuma a bar shi ka ga shin kuwa na biya tashin goron zabo mu sai ta tafi sai ya wuce ba a ƙara magana a kansa. To ba a ƙara magana a kansa ya wuce kenan, sai ta ɗauka da farko ta nuna zaki, amma sai ta tasa ko da gwamnatin tarayya ce, ko da ta gwamnatin jiha ce, ko da ta ƙaramar hukuma ce, to shin za a bar wa iyaye ne? Iyaye ka dubi dai kowa ya san a Najeriya yanzu wannan ɓangaren da muke magana a kai ba wanda ya kai mu baya wajen tattalin arziki, saboda abubuwan ma za ka ga wani lokacin nan ne ake da matsalar rashin abin da yake hannu. Shin za a bawa iyaye ne su za su saya? Tunda wani abin yana bukatar da na'urar kwamfuta, yana bukatar kuma wannan intanet da zama akwai ta koda yaushe su ne a gaskiya, saboda haka duk da yake yana da kyau, amma suna ganin bamu kai lokacin da za mu iya aiwatar da shi ba.
Eh, wato wani ma al'amari shi ne kamar sayan data, wato kamar kati kenan da za ka sanya a cikin waya wanda yake laptop ɗinka, wato keken rubutu ya karama kwamfuta ta hannu da ake rikewa da ita na tafi da gidanka, sai da shi za ta iya aikin da za ka kamo, wato batun da za ka iya kamo shirye-shiryen da ake gudanarwa na koyarwa ta abin nan. Kuma yana da shan yana da jan abubuwa. Shan yaya ma amma cikin wannan irin mawuyacin hali da aka tsinkaye kai na cutar nan ta coronavirus, yaya iyaye za su iya cimma waɗannan abubuwa?
Wai an nara ma ina tunanin duma wani abu za a yi yanzu abin da aka saba yi ma na makarantar ka je ka dawo ko ka zauna a ciki ta faskara, ina ga wannan na san ta tabbatar da gwamnati ko da tana da wannan tsari, to za ka dakatar da shi sai an wuce yanzu ma abin za a yi maganar sa ba. Amma aka ce yanzu ma ai kusan a ce kawai da gungiyar rawa ga rikin tashi, don gaskiya ba zai yi ba. Saboda ne, saboda wannan abin da muka faɗi su ne manya-manya abin nan, in gwamnati da gaske take ta ɗauke shi da ƙarfi da farko sai an ƙara tabunta ƙarfin su waɗannan hanyoyin sadarwa ɗin yadda duk inda kake, tunda ba za a yi don mutanen gari ba ne, da ƙauye da birni ya zama duk inda kake, a yi irin ƙasashen da suka ci gaba wanda ba sai ka sai dan hadin ba kuma an yi shi an hada shi in kana sakkwato kana kasuna kana daura kana Kano kana Jigawa duk inda kake kawai ya cika bude akwai na'urar ka ce ta computer kawai shi kenan ya zama ka kama service sama to na ga an fa kama hannu cewa ni ana so a yi amma dan abin ne a ce za a sayi credit to shima akwai wani ma inda yake ma ba zai ko da yana kudin ma ba zai samu ba in ya samu nan da nan ta kare ya wannan ma babban matsala ne yanzu da ka faɗi
tabbacin Muhammadu Hairau kenan malami a kwalejin kimiyya da sana'a ta 30 Mafara
masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin wakilin muryar Amurka Sani Manufashi da duk bakin namu da kuka ji ta bakin nasu sai wadda ta hada mana sautin shirin Julie Leathers Gratiam ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia Bissalam
Can hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi shike morewa kwalkoliyar daraja shi haushi dare dam to shi mara ilimin fa ko hangawa mai ilimi ya san martaba
to madalla a gaida Harande yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonni da kuka aika mana ta hanyar email
Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Aminu Kano Maida Garko yace salam VOA Hausa dan Allah ku bani dama na yi kira ga gamayyar kungiyoyin likitocin kasar mu Najeriya yake gudanar da yajin aiki da su koma teburin sulhu da gwamnati ko a sasanta domin lafiya ita ce uwar jiki sai sakon Musa Ibrahim Bello daga Katsina yana cewa na shigo zauren nan ne a yau raina a bace dangane da yadda yan ta'adda ke mana kisan kiyashi a arewa maso gabas da kuma kisan gilla a arewa maso yamma wanda yan bindiga dadi ke yi wai mu yan arewa da me zamu ji ga mari ga tsoka jaka haba dan Allah sai ka ce ba mu da data a kasan nan wai jami'an tsaron Najeriya kan bacci suke yi ne ko suna jira ne sai an gama da mu a gaskiya tura ta kai bango ya kamata ku dau matakin gaggawa Allah ya kawo mana zaman lafiya a arewa Najeriya da ma duniya baki daya Sako na gaba ya fito ne daga Ahmadu Abacha Macina da ya kuji matar Ahmadu Abacha Macina jihar Yobe Najeriya suka ce assalamu alaikum muryar Amurka muna Allah wade da mummunan hali da mayakan kungiyar Boko Haram suka kai Ingantsai da kuma Mangulo dake jihar Borno wanda ya haddasa mutuwar fararen hula wadanda basu ji ba basu gani ba Allah ya kawo mana karshen wannan masifa na har-haren ƴan Boko Haram a fadin jihar Borno da Yobe da Adamawa ya ba mu dawwammen zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasar mu Najeriya baki daya amin suma amin sai sako na karshe a yau na Biliyaminu Gambo Konkon jihar Adamawa yana cewa assalamu alaikum kashin Hausa Na rubuto wannan wasiƙa sai a madadin masauna garuruwan Bilal, Konkon, Farag, Malabu, Jibi, Lamba da sauran ƙauyuka makwabtan mu na jihar Adamawa. Don gode wa gwamnatin Baba Buhari bisa amincewa da ta yi na a gyara babban hanyar da ke yankin. Hakika wannan mataki zai cire mana kitse daga wuta. Musamman ganin yadda hanyar ke da yawan gargada tare da lalacewar gadoji 7 daga cikin 8 na hanyar. Wanda hakan ke janyo hadura akai-akai tare da kuma bayan tattalin arzikin al'ummar mu. Tabbas idan aka gyara wannan hanya zai sa harkoki su gudana.
Yanzu ko ga Sarfil Hashim Gumal ya dawo mana da takaitattun labaran duniya.
Yau Litinin masu zanga-zanga sun shirya yin gangami a majalisar dokokin jihar Georgia wadda ke kudancin Amurka domin neman sauyi ga tsarin shari'a da kuma daukar matakan warware matsalolin zabe. Kasuwannin hannayen jari a Turai na yin kasa saboda tsoron da ake na cewa yaduwar annobar coronavirus a karo na biyu zai iya haddasa rufe ayyukan gwamnatoci.
Masu sauraro da takaitattun labaran duniya ne muka kawo karshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma an jima da daddare misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi wato karfe 8:30 kenan agogon Ghana za mu sake dawo muku da wani sabon shiri.
yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su musamman Sarfilu Hashim Gumal da ya karanta mana labaran duniya da kuma Julie Gresham da ta taimaka wajen haɗa shirin da ma injiniyanmu na wannan lokacin Baba Yakub Makeri ne ke cewa a huta lafiya sai mun haɗu insha Allah a cikin shirinmu na dare salamu alaikum